Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka marhaban sake saduwa da kai, ina maka maraba da sake zuwa shirin na yau. Addu'a da fata na shine Ubangiji zai kawo mana sauyi a cikin shiri na yau, inda zamu samu karuwa a jiki, zamu kuma samu karuwa a ruhaniya. A shiri na yau, Pastor Yohana Dangana, kamar yadda aka saba, yana shirye domin ya kawo mana koyisoyi a fili na domin iyali. Sama'ila Babiro yana shirye da kuma Pastor Audu domin su masu tallafa a shirin na yau. Kungiya da za su yi mana waka a shirin su ne kungiya masu suna Charles Donix. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka, shiri na domin iyali. Kan maganarmu a yau shine Ishaku da Rebeka, iyali wanda suka san amfanin addu'a. Kashi na biyu. Sunana Pastor Yohana Musa Dangana. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji, muna roƙonka ka taimake mu, mu kasance iyalai masu addu'a. Mun roƙe ka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Za mu karanta cikin littafin Farawa Sura 25, aya 19 zuwa 21. Waɗannan kuma zuriyan Ishaku ne, ɗan Ibrahim. Ibrahim ya haifi Ishaku. Ishaku kuwa yana da shekara 40 sa'an da ya ɗauki Rifkatu, diyar Betuel Basuri na Padan Aram, kanuwar Laban Basuri, ta zama mata tasa. Ishaku kuma ya roki Ubangiji domin mata tasa, gama bakarairiya ce. Ubangiji kuma ya karbi roƙonsa. Rifkatu kuwa mata tasa ta yi juna biyu. Babban asakala na farko da Ishaku da Rebeka koko Rifkatu suka samu shine rashin haihuwa. Wannan damuwa ya faru da babansa Ibrahim, amma saboda addu'a da dogaro ga Allah da bangaskiya, Allah ya ji addu'an babansa har aka same shi Ishaku din. Yanzu bayan da Ishaku yayi aure, ya kasance da mata tasa Rifkatu, sun yi shekara da yawa ba su samu haihuwa ba. Menene za su yi? Littafi mai tsarki ya ce sai Ishaku ya yi roƙo ga Ubangiji. Ubangiji kuma ya ji addu'ansa da matarsa. Sai ana zama ƙwaram, sai Ubangiji Allah ya ba su haihuwa, ya ba matarsa ciki. Wannan cikin kuma ƴan biyu ne ta samu. ƴan uwana maza da mata, iyali wanda sun san darajar addu'a. Ishaku ya sani cewa Allah shine babban magani. Domin yanda kai kake, haka zaka so ɗanka ya kasance. Babansa Ibrahim ya je wurin Allah ne cikin addu'a. Allah ya bashi haihuwa na Ishaku. To ya girma da ubansa, na ba da gaskiya uban ya bashi labarin wahalan da shi ma ya sha. Domin iyaye, haka ne muke yi a yau. Mukan ba ƴaƴanmu labari na lokacin da muke tasowa, na asakalan da muka samu a rayuwa, da abinda Allah ya yi mana. A zamanin da ba littafi mai tsarki suke da shi kamar mu ba. Duk abinda obanninmu da kakanninmu suka yi a da a cikin littafi mai tsarki, suna yi ma juna ne kamar tatsuniya. Haka nan ne Adamu ya gaya ma ƴaƴansa Kainu da Habila da Set, ya ba su labari na halitta, yanda Allah ya halice su. Allah shi ya gaya ma Adamu ya ce ma Adamu ga yanda na halice ka, ga yanda na halice dabbobi, ga yanda na halice mace, ga yanda na halice kowane irin halita. Adamu kuma shi ya merwa ƴaƴansa da wannan labari, ƴaƴansa ma sun merma ƴaƴansu, ƴaƴan ƴaƴansu ma haka, haka labarin ya ci gaba. A da ba littafi mai tsarki suke da shi ba, ba suna da wani takarda ne na rubutu ba, amma uba yakan gaya ma ɗa, ɗa ya gaya ma wancan, wancan ya gaya ma wancan, haka ne. Na ba da gaskiya Ibrahim ya gaya ma ɗansa Ishaku irin wahalan da shi ma ya sha na rashin haihuwa, da kuma yanda ya yi har suka samu nasu haihuwan. Shi ya sa Ishaku shi ma da ya zo ya samu irin wannan damuwa bai yi wata-wata ba, ya bi dabaran ubansa. Bai je gun boka ba, don ubansa bai je gun boka ba. Bai je ya yi wani wahala ba, bai auro wata mata ba, domin ya sani ubansa ya wahala da mata na biyu nan da ya aura. Shi ya sa yau za ka ga yara sun yi wani magana ta kuskure, wai ni zan gaji ubana. Tunda ubanka ya yi auren mata biyu ko uku, kai ma ka ce za ka auri mata biyu ko uku. Ishaku bai yi wannan kuskuren ba, domin ya san wahalan da ya kawo cikin gidan ubansa. Ishaku bai bi wancan kuskuren ba, abu mai kyau da ubansa ya yi shi ne ya bi. Saboda haka ‘yan uwa, bari mu kasance da koyi ga abin da muka ji mai kyau a wajen iyayenmu. Littafi mai tsarki ya ce zan kama ‘ya’ya da muguntar ubanni. Abinda kai ka yi in ba Allah ya kyauta ba, yaronka zai yi, ko kuma jikanka zai yi. Abin da ya faru kenan. Ibrahim ya yi addu’a domin Allah ya bashi ɗa, kuma Allah ya bashi. Shi ya sa da ɗansa Ishaku ya zo ya fuskanci irin wannan damuwan, bai yi wata-wata ba, ya bi dabaran ubansa addu’a. Da suka yi addu’a, sai Allah ya ji addu’an Ishaku, sai matarsa Rifkatu ta samu ciki, cikin nan kuma ‘yan biyu ne. Jama’a mu ce amin. Wannan ya nuna mana cewa Allah mai jin roƙo ne, Allah mai jin addu’a ne. In mun shiga cikin damuwa, maganin damuwanmu addu’a. In mun shiga cikin ciwo, maganin ciwo addu’a. In mun shiga cikin bakin ciki, maganin bakin ciki addu’a. In mun shiga cikin rashin haihuwa, maganin rashin haihuwa addu’a. Ibrahim ya sa wa yaronsa gurbi mai kyau, shi ya sa yaronsa ya bi. Saboda haka ‘yan uwa, ina roƙonmu mu bi gurbi mai kyau na iyayenmu. Wannan zai ba mu kyakkyawan tarbiyya mai kyau domin ‘ya’yanmu. ‘Ya’yanmu za su bi hanyarmu idan muka yi hanya mai kyau. In ma mun yi mummunan hanya ne, yaranmu za su bi. In kai mashayi ne, yaronka zai sha. In kai mai auren mata da yawa ne, yaronka zai yi. Sai dai ko in Allah ya taimaka, addu’a ne kaɗai zai sa kuma a taimaka. Saboda haka ina roƙonmu ‘yan uwa, mu zama iyalai wanda za mu dogara da addu’a a ga Allah. Muna cikin addu’a, ya Ubangiji, muna roƙonka ka shigo cikin iyalanmu, ka taimake mu domin mu kasance masu jin maganarka. Mu ba ma ‘ya’yanmu gurbi mai kyau a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin.
Ni matashi ne mai hulɗoɗi daban-daban. A harkoki na ina haɗuwa da ‘yan mata iri-iri. Kamar wannan.
Sannu ka dai, ƙawata ce ta aiko ni in gaya maka cewa kana matuƙar birge ta. Ga ta can, ga dai lambar wayarta, sai ka ɗan buga mata ko?
Da wannan?
La, ashe ba shi ba ne. Kana mun kama da wani saurayi na da. Amma ni ne mai shagon, daga ƙarfe biyu har zuwa yamma ina shago. To zauna a kawo maka lemu mana.
Da kuma wannan.
Ga hadari ya haɗu, shigo mota mana. Sunana Lantana, a wannan bankin nake aiki. Wallahi yunwa nake ji. Mu je ka raka ni mana.
Abu mai sauƙi ne ta gaya maka komai gare da rayuwarta, amma ba za ta taɓa gaya maka cewa tana ɗauke da ƙwayar cutar kanjamau ba.
Ko ka samu labari?
Labari me?
A'a, baka sani ba.
Ah, da akwai wata tasha mai yada sakonni domin cetonka.
Aha, ai mun saba jin irin wannan tashoshin a cikin gari.
To, da ka taka ji.
Wannan tashar ta musamman ce dake dauke da sakonni, wake-wake da shirye-shirye domin getaka da iyalanka don sauraron zuwan Yesu na biyu.
Adventist World Radio.
Muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Za mu saurari kungiyar The Charles Donix da wakar su Obayanan. Pastor Samaila Babiro zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro a kasance tare da mu.
Barka, barka mu na barkara dar asabar. Barka, barka mu na barkara dar asabar. Tunada asabar rana mai albarka, rana ce mafi haske, rana mafi kyau duk. Tana ba mu hutawa, tana ba mu murna, hasken tana sabkowa daga cikin sama. Barka mu na barkara dar asabar. Barka, barka mu na barkara dar asabar. Kiyaye asabar yima sasu jada ya chewa mazanansa nine hanya mai rai in mun bi mai cheton mu data wali uya zeba wanda baikarewa rana ce mai dadi cikin tasa muyi wako kigashi Yesu abokina yara cheto mai kauna kai mai rahamane kai alkarin zama azukatanmu. Barka, barka mu na barkara dar asabar. Barka, barka mu na barkara dar asabar.
Mai sauraro, ina marabtanka zuwa wannan lokaci na sujada, lokaci na musamman. Mai magana Pastor Babiro Dauda Samaila daga arewacin Najeriya. Yau za mu tattauna a wani darasi ne mai suna sujada ta gaskiya. Sujada ta gaskiya. Yohana sura 4 ayansa 23 da 24 shine nasin karatun mu. Maganar Ubangiji tana cewa amma sa'a tana zuwa har ma ta yi yanzu inda masu yin sujada da gaskiya za su yi ma Uba sujada a cikin ruhu da cikin gaskiya kuma gama irin waɗannan Uba yake nema su zama masu yi masa sujada. Allah ruhu ne, waɗanda suke yi masa sujada kuma sai su yi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya kuma. Ubangijin Allah ya ƙara mana fahime cikin maganarsa. Sujada ta gaskiya ita ce nasin karatunmu. Mai girma, mai kowa, mai komai mahaliccin sama da ƙasa, muna cike da farin ciki da godiya domin kai ka yarda mu waye gari zuwa wannan sa'a. Ubangiji, muna so mu ji daga cikin maganarka, muna roko ka karantar da mu cikin maganarka da zamu fahimta zuwa ga samu rai na haraba da domin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Tun bayan faduwar mutum a gonan Adin, an rika samun bambanci da sabani tsakanin sujada ta gaskiya da ke da tushe a cikin littafi mai tsarki wato maganar Allah da sujada kagaggiya ta mutane da ba ta da asali cikin littafi mai tsarki. Shi yasa a nasinmu na karatunmu na yau, wanda yana cikin littafi Yohana 4 ayansa 23 da kuma 24, yana jan hankalinmu sosai bisa ga irin sujada wadda Ubangiji yake bukata a wannan kwanaki na karshe. Mai sauraro, zan ƙara karanta waɗannan ayoyi guda biyu wanda tana cewa amma sa'a tana zuwa har ma ta yi yanzu inda masu yin sujada da gaskiya za su yi ma Uba sujada cikin ruhu da cikin gaskiya kuma gama irin waɗannan Uba yake nema su zama masu yi masa sujada. Allah ruhu ne, waɗanda suke yi masa sujada kuma sai su yi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya kuma. Mai sauraro, akwai manya-manyan sako da ke kunshe a waɗannan ayoyi guda biyu game da irin sujadar da Ubangiji yake bida daga mabiyansa a wannan kwanaki na karshe. Abu na farko da nake son jawo hankalin mai sauraro shine Ubangiji yana cewa sa'a ta riga ta yi, a yanzu muna cikin wannan lokacin ne inda masu sujada na gaskiya za su yi ma Allah sujada cikin ruhu da kuma gaskiya. Tunda Allah ruhu ne, yana neman waɗanda za su yi masa sujada cikin ruhu da kuma cikin gaskiya. Gaskiyan nan yana nufin tsarin sujadarka dole ya je daidai bisa ga maganar Allah. Idan ko tsarin sujadarku ta saba wa ta littafi mai tsarki, ina tabbatar ma mai sauraro Ubangiji ba zai karba ba. Ubangiji zai kyamaci wannan tsarin sujada domin shi da kansa wanda muna yi masa sujada ya shimfida tsarin sujada da ya kamata a yi masa a wannan kwanaki na karshe. Ina so in tuna ma mai sauraro, kamar yadda muka faɗi a gabatarwa, tun daga faduwar dan Adam an rika samun matsala game da tsarin sujada. Kainu ya gwada tsarin sujada ta son kansa, ta son ransa, wanda shi ya kaga ba kamar yanda Ubangiji ya fada ba. Ubangiji bai karbi hadayarsa ba, ya ji fushi ya kashe dan uwansa. A zamanin Annabi Iliya, idan ka karanta a cikin littafin Sarakuna ta fari daga sura 18, akwai labari mai tsotsarai da ya faru da Iliya da annabawan Ba'al a lokacin sarki Ahab da muguwar sarauniyar nan Jezebel. An yi gasa tsakanin annabin Allah da annabawan Ba'al, wanda su sun dauka su ma sujadarsu ta Allah ta gaskiya ce, sujadarsu ita ce ta gaskiya. Amma sa'an da aka yi gasa, Ubangiji ta bakin Iliya ya yi kira kowa ya yanka nashi dabba ya sa a saman bagade ya kira Allahnsa, Allahn da yake da iko ya turo da wuta daga sama ya cinye wannan hadaya. Annabawan Ba'al sun yi ta addu'a, sun yi ta tsalle-tsalle, sun yi ta wake-wake, sun yi ta ihu, suna ta yankan junansu, wuta bai sauko daga sama ba. Amma Iliya cikin natsuwa ya yi addu'a ga Allah. Ruhu ya sauko da wuta, Allah ya sauko da wuta daga sama, ya kuma cinye wannan hadaya. Iliya bai yi tsalle-tsalle ba, Iliya bai yi ihu ba, Iliya bai yanka kansa ba, Iliya bai yi bori ba. Babu. Cikin natsuwa, domin Ubangiji ya ce, masu yi masa sujada, ya kamata su yi masa sujada cikin ruhu ne da kuma gaskiya, cikin natsuwa da saduda, domin sujada saduwa ne da Ubangiji. Mai sauraro, ina so ya tabbatar maka, idan ka gama jami'a ta rude da kade-kade da tsalle-tsalle da maganganu marasa ma'ana wanda ba a jin juna, mai sauraro ka kula. An fada turba na sujadan da bai samu tushe a cikin littafi mai tsarki ba. Domin haka, bisa ga darasinmu na yau, sujada ta gaskiya. Ubangijinmu Yesu Kristi ya shimfida mana hanya, ya shimfida mana gurbi na irin sujada da ya kamata a samu ga masu bi a wannan kwanaki. Idan ka karanta a cikin littafin Roya ta Yohana, Sura 4, Sura 5, Sura 7, za ka ga tsarin sujada wanda Ubangiji ya sa mala'ikunsa suna yi mishi a sama. Sukan fada cikin ru'uku da daukakar Ubangiji, su cire rawaninsu, su ɗaukaka sunan Ubangiji, su ma Ubangiji sujada da ibada da guhawunsa cikin ru'uku da daukakar sunan Ubangiji. Babu tsalle-tsalle da maganganu marasa ma'ana, babu. Ubangiji a wannan kwanaki ne karshe yana kiran masu yi masa sujada cikin ruhu da kuma gaskiya da natsuwa da kuma ɗaukakan Ubangiji. Mai sauraro, wannan kira zuwa gare ka ne, ka koyi ma Allah sujada cikin ruhu da kuma gaskiya. Idan sujadar ka ma akwai riya, ba za ta samu karɓuwa ba. Idan kana da kudiri, ka dauki wannan shawara, ka dauki wannan zattattuka masu rai. Bari mu yi addu'a tare da kai. Ubangiji, mun yi godiya, ka bude zukatarmu, ka ba mu ikon tsara sujadarmu daidai bisa ga maganarka. Albarkacin sunan Yesu mace tonmu.
Ko ka taba zuwa inda ake jana'iza? Ko a kwanakin nan ma ka ji inda aka yi rasuwa? To lallai idan ka ansa eh, ya nuna cewa kana da rai kenan, ba kai ka rasu ba. Ko da yake masu iya magana sun ce dukkan mai rai mamaci ne, amma muddar kana da rai, akwai abin da zaka iya yi a rayuwarka. Allah ya sa har yanzu kana lumfasawa, ko da yake akwai kunci, akwai yunwa, waɗannan abubuwan ba su kashe ka ba. Akwai damuwoyi da cututtuka iri-iri, duk da haka ba su kashe ka ba. Ko da yake akwai talauci kewaye da kai, waɗannan ba su kashe ka ba, ba su kuma gurguntar da kai ba. Abubuwa sun yi zafi, sun yi wahala sosai, duk da haka ba su karya ka ba. Amma ko ka san cewa akwai mutane da yawa da suka kasance da shirye-shirye masu kyau a rayuwarsu, komai yana tafiya musu daidai, amma da gari ya waye ba su da rai. Wasunsu sun kasance a cikin hali mai kyau fiye da naka, amma duk da haka ba sa lumfashi a yau. Ka yi tunani, Allah ya baka dama domin ka yi abu mai kyau, ka yi abin kirki a rayuwarka. Wannan damar da kake da ita, ya kamata ka yi amfani da ita. Amma maganar Allah ta ce, wanda yake da rai yana da dama domin ya yi abin da zai iya yi. Kuma idan ka samu wannan zarafi, ya kamata ka yi. Domin yau da gobe mutuwa tana zuwa, za ka je kabari. Idan ko ka je kabari, babu aiki a can gurin. Idan kana da rai a yau, dama ce mai girma da Allah ya baka. Idan ka taɓa samun rashin nasara a baya can, akwai lokaci domin ka gyara rayuwarka a yau. Rayuwa na nan gaba kuma kada ka kasance da tsoro, domin Allahn da ke riƙe da gobenka zai bishe ka zuwa cikin wannan goben. Idan ka kasance da tsoron me zai faru gobe, zai iya ɗauke albarkun da kake da su a yau. Ka kasance da tunani mai girma, da shiri mai girma, da kuma ƙuduri mai girma. waɗannan kudurorin da tunanin su ne zaka iya fitowa da su zuwa cikin rayuwarka har su kawo maka nasara. Saboda haka, da yake kana da rai, ya kamata ka yi yunkuri ka tashi domin kai nasara a cikin rayuwarka.
Iya abinda ya sauka kenan a shiri na yau. Mai sauraro, idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga shi Pastor Yohana Dangana, Pastor Sama'ila Babiro da kuma Pastor Audu. Duka muna cewa Ubangiji ya saka da alkhairi. A madadina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Nlewemchi, ni ne Ishaya Zakaria. Na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari da addu’a da iyali kamin a kwanta.